بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren Juma'a, daren ɗaya ga watan Zulhijja, shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 6 ga watan Yuni shekara miladiya ta 2024. Wannan shine darasi na 49 cikin jerengiyar darussa daga littafin Ma'alimus Sunna, wanda Sheikh Salih Ibn Ahmad Ash-Shami ya tattara hadisai wanda sune khulasar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafin sunna guda 14. Allah ya saka mai da alkhairi. Mallam ya gama mana da al-maqsadul awwal, wato turke na farko da ya gina littafin nan akai shine abin da ya shafi kudurce-kudurcen zuciya, abin da ya shafi aqida da tauhidi da imani da lahira da sauran awwan da muka ji a wancan gaba. Zai shiga yace al-maqsad ath-thani al-ilmu wa masadiruhu, ilimi da kuma manazartarsa, wato ilimin shari'a da kuma a ina ake cirato shi. Ba za mu dauki lokaci wajen bayani akan menene ilimi ko yaya ake tantance ma'anarsa ba, musamman saboda manya-manyan malaman musulunci su gazzari da makamantansu sun yi tankiya ma akan cewa babu bukatar a fara nemo meye tarifin ilimi, saboda shaharsa ta fi ƙarfin a ce menene shi. Amma duk da haka zan mana ishara zuwa ga littafin Miftahu Daris Sa'ada wa Munshuri Wilayatil Ilmi wal Irada, wallafar al-Imamu Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya, Allah ya gafarta masa. A ciki ya kawo maganganu masu dimbin yawa game da fuskokin sanin falalar ilimi, sai da ya lissafa wajen sama da 150 istinbati daga ayoyi da hadisai da maganganun malamai da sauransu. Allah ya saka mishi alkhairi, Allah ya gafarta mishi. Kai tsaye za mu shiga cikin wato al-kitabul awwal, littafi na farko a wannan maqsadin shine al-ilmu, bayani game da ilimi. Duk bayanin da za a yi a nan asalin shi ya shafi abinda ake ce mai ilimi ne na shari'a, wato sanin al-Qur'ani da sunna da fiqhu da sauran ilmomin da ke da alaka da shari'a, wanda suke koyar da mutum yadda zai sauke nauyin da ke kansa a matsayin shi na baligi da Allah ya daura mishi aikin bautatawa Allah. Sai suke cewa al-ilmu shar'i huwa ma'rifatu ma yajibu 'alal mukallifi, 'alal mukallafi afwan, 'alal mukallafi min amri dinihi ibadatan wa mu'amalatan. Shine mutum wanda yake baligi, wanda shari'a Allah ta hau kansa, yayi kokarin sanin abin da ya zama wajibi a kansa na al'amarin addinin sa, sawa'un abin da ya shafi tsantsar ibada ko kuma abin da ya shafi mu'amala tsakanin shi da sauran bayin Allah. Tsantsar ibada sune nau'in tauhidi da za a kudurce a zuciya, da sallah, da azumi, da aikin haji, da ire-irensu. Nau'o'in kuma mu'amala shine kamar cinikayya da bashi da aure da makwabtaka da zumunta da kyautawa iyaye da sauran dai hulɗoɗin da ke tsakankanin bayi isu tsakanin junansu. Malam yace babun al-fiqhu fi din, ko babul fiqhi fi din, da ana iya karantawa haka, babun da ke bayani akan falalar fahimtar addini. Mai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da fahimtar addini. An Muawiya ta qala سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطي ولن يزال ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. ونحديثي وانا هنا cikin Bukhari da Muslim. An karbo shi daga sahabi Muawiyatu dan Abi Sufyan radiyallahu anhu wa an abi. Muawiya yace سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزان الله yana cewa man yuridullahu bihi khairan wanda Allah ya nuface shi da alkhairi yufaqihu fi ddin yana fahimtar da shi addini wa inna ma ana qasimun nabi yace sallallahu alaihi wasallam ni mai rabawa ne wallahu yu'ti Allah shike bayarwa walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah wannan al'umma ba ta gushe ba tana tsaye akan al'amarin gaskiya addinin Allah la yadurruhum man khalafahu wanda ya saba musu ba zai iya cutar da su ba hatta ya'ti amrullah har al'amarin Allah ya riske su wannan hadisi game da muka ambata yana cikin Bukhari da Muslim yazo da gabobi mabambanta gaba ta farko ita take magana akan wato falalar fahimta addini wanda ke nuna cewa fahimta addini falala ce kuma Allah shike bada wannan falalar ga wanda ya so idan mutum ya ga fahimci addini ba dabarar sa bace falala ce daga Allah sannan kuma tana nuna kwadaitarwa zuwa ga koyon addini din wannan ita ce gaba ta farko al-imamu Ahmad ibn Hanbal yana cewa attafaqu fi ddin wanda ake nihi masu fahimta addini wanda za su cigaba da wanzuwa akan al'amarin Allah sune ahlul hadith ai yake cewa in ba ahlul hadith bane su be san suwa ake nufi ba shi ko ibnu al-imamu an-nawawi da yago sai yake cewa masu tsayuwa akan addini suna iya kasancewa ko dai a cikin sojoji mujahidai ko a cikin malaman fiqh ko a cikin malaman hadisi ko a cikin sufaye masu zuhudu ko a cikin masu wa'azi masu umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ko a cikin masu rike da shugabanci shugabanni da sarakuna matakan dai mutun ya zama shi'ar din sa a cikin aikin da yake shine kokarin tsaida addini da hana barna to yana iya shiga cikin waɗanda suke qa'imatun ala amrillah masu tsayuwa akan al'amarin Allah wanda wata fallaci ta musamman sai mutun ya dage akan tsayuwa akan addinin Allah a lokacin da ba shine abin da yake tashi ba ba shine abin da ake so a gani ba sai kuma gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuni zuwa ga cewa shi ba shi yake bayarwa ba Allah ne yake bayarwa wannan kamar fashin baki ne akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen raban fai'i ya ba wasu ya ƙara ma wasu fiye da abin da ya ba wasu sai zama wasu a cikin waɗanda ba 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 sun ji kaikayi a zukatansu shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu cewa ba shi ya raba ba Allah ne ya umarce shi cewa ka ba wani da yawa wani ka bashi kadan su wani ka basu da imanin su saboda kar mutun ya ji haushi raban Allah ne kamar yadda Allah ya saba raba arzikin shi ga mutane baya daidaita su a wajen arzikin da yake bayarwa da dukiya ko karfin ilimi ko mulki ko rayuwa ko lafiya ko makamantansu saboda anan ma Allah shine ya bayar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai dan sako ne mai rabawa saboda kar mutun ya ji damuwa dan abin da ya samu bai kai na wani ba hukum bai samu ba gaba kida a takeice wannan hadisin yana nuna falalar fahimtar addini da kuma cewa Allah ne yake bayar da fahimtar ba iyawar mutum bane kamar yadda muka ce wannan kenan sai mallan ya sake cewa annabi huraira ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi ddin wannan wata riwaya ce wanda take shahidi ga waccan riwaya ta Bukhari da Muslim daga Muawiya wannan kuma ta Ibn Majah daga Sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi ma ya fadi kwatankwacin wancan magana sai mallan yace an Jabir ibn Abdullah anni nabi sallallahu alaihi wasallam qala annasu ma'adin fa khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islami idha faquhu nabi sallallahu alaihi wasallam yace annasu ma'adin mutane wato taskoki ne khiyaruhum fil jahiliya zababbun su kafin zuwan musulunci khiyaruhum fil islam sune dai zababbu bayan zuwan musulunci idha faquhu idan sun tsaya sun fahimci addini nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwatance ne tsakanin al-ma'adin da kuma an-nas abinda yake nufi da ma'adin jam'i ne na ma'adin shine taska ko wata ma'ajiya ta karkashin kasa wanda asalin ma'adin shine matabbatar abu wanda ko mai daraja ne ko mai daraja bane matabbatar sa wajahin wannan kwatancen shine da abinda aka ce mishi taska da dauke dake da wani arziki wannan abun mai daraja zinariya ko azurfa ko tagulla ko kwal ko gawayi ko duk wani abu da ake iya samuwa daga cikin karkashin ƙasa ko diamond tunda aka yi duniya shi din ne dai kuma har yanzu shi daraja shi tana nan da darajar sa a da da a yanzu abinda ake ce ma zinare tunda abu ne mai daraja kuma har yanzu abu ne mai daraja haka diamond haka coal haka uranium haka duk wani abu da yake ma'adini taskatacci Allah ya yi shi da daraja daraja shi ba ta gushewa dan juyawar zamani to haka kuma da bambance bambancen su to haka ma mutane suke wanda yake mai daraja a duk inda yake da zamanin da yake da wurin da yake yana nan da irin wannan daraja haka nan kuma mabambantan darajoji kamar yadda akwai mabambantan ma'adinai masu daraja mabambaciya ina fata muna ganewa to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan kwatancin to amma sai ya ƙara cewa su a mutane idan aka shiga musulunci wannan daraja ba ta tabbatuwa sai ga wanda ya fahimci addini wanda ya fahimci addini sai ya maintain darajar sa wanda bai fahimci addini ba kuma babu tabbaci akan zai samu daraja da haka kenan kamar yadda al-Imam Ibn Battal yake cewa a cikin wannan hadisin muna iya fahimta akwai nau'in mutane guda hudu akwai sharifun fil jahiliya aslama wa tafaqqaha mutum mai daraja a maguzanci sai musulunta kuma ya fahimci addini wanda da darajojin shi duka sun tabbata aka san shi shine mashrufun fil jahiliya walam muslim walam yafqa wanda a jahiliya bai da daraja kuma yazo bai musulunta ba kuma bai fahimci addini ba da haka yana nan a kode yaushe a matsayin makaskanci a jahiliya da kuma a musulunci sai kuma wanda yake sharifun fil jahiliya aslama walam yatafaqqa wanda yake mai daraja ne a jahiliya kuma ya musulunta amma bai tsaya ya karanci addini ba to wannan darajar shi tana nan takaitacciya darajar sharafin nan ne kawai babu darajar musulunci sai kuma mashrufun fil jahiliya lam muslim wa tafaqqa shine akasin wancan wanda yake bai da daraja a jahiliya kuma bai musulunta ba amma yana da ilimi kaga mai daraja ya musulunta yayi ilimi mai daraja ya musulunta bai yi ilimi ba ko kuma mara daraja bai musulunta ba bai yi ilimi ba ko kuma mara daraja bai musulunta ba yayi ilimi to waɗancan nabiyin masu daraja da suka musulunta sune suke da falala ɗaya yana da ilimi ɗaya bai da shi mai ilimi ya ɗara mara ilimi su kuma wannan biyu da basu musulunta ba dukansu suna cikin garari amma duk da haka wanda ke da ilimin nan ba tare da musulunci ba yana da chance din ya tsira in ilimin nashi yasa ya fahimci addini ba tare da musulunta yana da wani ragowar lifeline da zai iya bashi mafita amma wanda babu ilimi babu musulunci babu daraja kaga kaskanci ya kare akan shi Allah ka tsare wannan hadisi shi mariya na falalar ilimi ne da kuma tabbatarwa da mutane darajar su a koda yaushe malam ya sake cewa wa an abi sa'id al-khudri qala ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasu kana hadithuhum ya'ni al-fiqha illa an yaqra ar-rajulun suratan aw ya'mura ar-rajulan bi qira'ati suratin yace sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idza jalasu idan suka zo majalisa wurin fira kana hadithuhum ilimi shine karatun su shine firarsu sai a fitar sai a dauko wata mas'ala ta ilimi sai a fara tattaunawa akan ta illa an yaqra ar-rajulun suratan ko kuma sai su saurara sai wani su ya karanta wata sura cikin alqur'ani sai a fara tadabburi a cikin ayoyinta aw ya'mura rajulan bi qira'ati suratin ko kuma wani ya ce wani karanta mana sura kaza ko wasu ayoyi a cikin alqur'ani sai su gaba da tattaunawa akan abin da ke cikin waɗannan surori ko waɗannan ayoyi na fiqhu ko na tadabburi ko na ma'anoni to wannan shine tsarin majalisa wurin fira irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abu Sa'id yake faɗa kamar yadda yake cikin littafin Mustadrak na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi kaga wannan wurin zama ne mai albarka wanda kowa zai so ya zauna a irin wannan wurin zama wurin da an zauna ba za a yi surutu ko musu ko fira mara ma'ana ko gulma ko cin naman mutane ko ko annamimanci ko ayi wani fasadi makamancin wannan duk ba za a yi ba ma za a raya wurin da magana akan ilimi za a raya wurin da magana akan ma'ana alqur'ani ina ma a ce mutanen da suke tutiyar cewa su daliban ilimi ne su koyi irin wannan tsarin mara ina ma a ce sauran ƴan uwa musulmi a duk inda suke za su koyi irin wannan tsarin inda aka zauna zaman fira to a samu wani abu mai ma'ana da zai amfani mutane idan ma ba mu da nasibi a cikin ilimi a wannan zamanin zamu iya kunna wani audio ko video wanda ke dauke da wata mas'ala ta ilimi sai mu saurara ko a kunna karatun alqur'ani a saurara ko a dauko wani abu da zai amfani mutane ko da ya shafi rayuwa ne kamar magana akan wani kasuwanci ko na harkar noma ko kiwon lafiya ko dai wani abu da zai amfani mutane amma lil asaf wannan abu ne mai matukar wahala a tsarin zaman majalisa da ake domin an zauna dama kawai za a kamo zance ne wanda ba a tsara ba wani kawai ya faɗi wata magana ko ya tafi wata fira ko ya bujiro da wani zance ko wani abu da yake trending shikenan daga nan sai a ci gaba tattaunawa a cikin tattaunawa kuma sai a samu abin da ake ce ma rarwa suke ce ma alhadisu wushujul wato zance wani ke tada wani a cikin wannan zancen da ake dan ambaci wani gari ko wani ri ko wani mutum ko zan iya siyasa ko wani tsari ko wani wasa shikenan sai kuma a koma kan wannan zancen ayi musu ayi gaddama ayi ba'a ayi raha ayi gulma shikenan kuma kowa ya tashi da kwandan zulubin sa ya kara gaba Allah ya gafarta mana irin waɗannan wuraren zama abin da yafi mutum alkhairi shine ya guje su ya guji zama a irin wuraren da za a zai zama cewa an zauna babu abin da za a yi sai an yi barna har kuma zaka ga irin wannan zama ya tsallaka har majalisi wancan majalisa wurin zaman banza kenan majalisi kuma wurin karatu in ana jiran malami ya yi tafsiri ko ya gabatar da karatu wani ma kai ko sallar juma'a ce ake jiran limam sai kuma a kama irin wannan labaran ballantana kuma zaman mota ko zaman makoki ko a Najeriya za a kawo gawa za a yi mata sallah da irin wurare irin waɗannan babu abin da za ka ji a irin wannan wuraren sai irin wannan zance mara ma'ana Allah ka gafarta mana malam ya ce babu fadlul ilmi wat ta'lim babin da ke bayani akan falalar ilimi wat ta'lim da kuma falalar karantar da ilimi ana bi Musa al-Ash'ari an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga sayyidina Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yace daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama manzon Allah yace masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmi kamathali al-ghaysi al-kathiri asaba ardan fa kana minha naqiyatun qabilat al-ma'a fa anbatat al-kala'a wal ushub al-kathira wa kanat minha ajadib amsakat al-ma'a fa nafa Allahu bihi an-nasa fa sharibu wa saqaw وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك بأسا ولم يقبل هدى ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به بخاري ومسلم وانا حديثي نيدكت كمان ين حديثي wajen bayani game da falalar ilimi da karantar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masalu ma ba'athani Allahu bihi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi min al-huda wal ilmi na shiriya da ilimi kamathalil ghaysil kathir kaman mamakon ruwan sama ne asaba ardan wanda ya sauka a wata ƙasa fa kana minha naqiyatun akwai ƙasa lafiyayya qabilatil ma'a ta tsotsi ruwan fa ambatatil kala'a wal ushuba tsirar da ciyawa da yabanya al kathira mai yawa wa kanat minha ajadib akwai kuma wata ƙasa wacce take ainihin wato ƙasa ce mai tauri mai tsandauri tace ajadib amsakatil ma'a ita kuma sai ta rike ruwa ruwa ya shiga cikin ta ya ratsa aka samu rijiyoyi da koramomi da koguna da rafuka fa nafa Allahu bihan nasa ta ajiye wannan ruwan ya amfani mutane fa sharibu sai mutane su dinga diba daga rijiyoyi da koramu da rafuka da fadamu da makamantansu fasharibu suka sha ruwan wasaqau suka shayar da dabbobin su wazara'u suka yi noma wa asabat minha taifatan ukhra taifatan ukhra wani ruwan kuma ya sauka a wani bangare na ƙasa kala na uku kenan innama hiya qi'anun wanda ita kuma wato ƙasa ce wanda take tsandauri la tumsiku ma'an bata rike ruwa wala tumbitu kala'an bata tsibar da ciyawa fadhalika mathalu man faquha fi dinillahi wannan misalan da aka buga na farkoncin shine misalin wanda ya fahimci addini wana fa'ahu ma ba'asanillahu bihi fa'alima wa 'allama abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi ya sani kuma ya sanar wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'sa shi kuma na uku nan shine misalin wanda bai daga kai ya ma kalli alherin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bar shi ba walam yaqbal udallahi alladhi ursiltu bihi wanda yake imani yake amsan shari'ar da Allah ya aiko ni shi idan muka dora wannan hadisi ya zo dan bayani akan kwatance tsakanin ruwan sama mamaku da ilimin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wato ilimin Qur'ani da Sunna aka kwatanta su ta fuskar alherin da ke cikin ruwan sama sananne ne duk duniya tana buƙatuwa izuwa ga ruwan sama kuma akan ce mishi al-ghaif a lokacin da ake tsananin buƙata lokacin da har aka cire rai za a same shi sai a ga hadari ana fatan ruwa ya sauka sannan ruwan sama idan ya sauko komai sai ya ci moriyar sa da mutane da dabbobi da ƙasa da ƙoramu da rijiyoyi kowanne halitta sawa'un mumini da wanda yake kafiri da wanda yake buƙatar ruwa da wanda yake buƙata da yawa da wanda yake buƙata kadan kowa sai ya samu alherin da ke cikin ruwan sama sai a kwatanta shi da alherin da ke cikin ilimin shari'a buƙatuwar mutane izuwa ga ruwan sama shine a kwatanta da buƙatuwar mutane izuwa ga wahayi da Allah ya aika wajen shari'a kamar yadda mutane suke da sauran halittu suke buƙata izuwa ga ruwa don rayuwarsu ta wanzu a wannan duniya haka kuma ake da buƙata izuwa ga wahayi na Alƙur'ani da Sunna dan tsira a duniya da lahira wannan shine wajihin kwatancan saboda haka akwai tsananin wato muhimmanci da buƙata izuwa ga ilimin addini a wannan rayuwa da makoma kamar yadda ake da tsananin buƙata izuwa ga ruwan sama a wannan rayuwa dan a samu abinci a samu lema a samu ruwa a samu yabanya a samu ciyawa da sauransu Allah ya kira shi da suna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna al-ghaythil kathir ruwan sama mamaku wanda za a zubar da yawa sai aka kwatanta ita kuma ƙasa zuwa kala uku ƙasa da ruwa yake sauka akan ta kala uku ce kamar yadda mutane dangane da amfanuwarsu ko rashin amfanuwarsu da ilimin shari'a wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo su ma sun kasu gida uku kashi na farko shine aka kwatanta da ƙasa lafiyayya fertile land wato ƙasa wadda take mai kyau wadda take mai wadda take ana iya noma da ita aka kwatanta da ita cewa akwai ƙasa wadda ruwan sama ya zuba a kanta ƙasa ce lafiyayya sai ta anshi ruwan ta hanyar ruwan ya ratsa ta sai ta fitar da yabanya yabanya kala biyu akwai ciyayi wanda suke fita haka ashwa'iyyan arbitrarily shine alkala ciyawa irin wadda dabbobi suke amfanuwa da ita matsayin abincin su akwai kuma al'ushba al'ushub shi kuma shine forest wato dazuzzuka wadda za a ainihin wato za su zama kariya ga garuruwa su zama hanyar samar da itatuwa da ƴaƴan itatuwa da inuwa da kariya daga iska da guguwa da sauransu saraka nuni izuwa ga cewa ilimi akwai wanda kake da tsananin buƙata izuwa gare shi zai amfane ka akwai wanda kuma sai nan gaba zai kare ka daga wata barna ko wata buƙata ta can nesa wannan nau'i na ƙasa shine kama da nau'in mutum na farko shine wato malami mai aiki da ilimi aikin shine karantarwa da kuma shi ma aiki a aikace ya kama da ƙasa lafiyayya mai tsotsar ruwa ta fidda yabanya ta amfani kanta kuma ta amfanar da wanda suka shuka a kanta nau'i na biyu kuma shine ƙasa wadda ba ta noma bace amma tana da gurgudan nata kyar me yake kanta shine ma'adanar ruwa ce ita idan ruwa yazo wajen zai taru a kududdufi ko korama ko fadama ko rafi ko kogi ko rijiya ko rizabuwa kuma kamantar su za a tara ruwa a wajen kuma zai yi amfani daga baya kaga ita kuma wacce ta tsotsuruwan kuma ta juya shi zuwa wani abu mai amfani wannan kuma ruwan kawai ta tsotsa ta tara shi ba ta iya reproduce din shi ba ta iya knowledge reproduction na fata mun gane ruwan ne kawai amma shi ya mai amfani shi kuma wannan shine kwatance na biyu kamar mutumin da ya tara ilimi amma bai zama malami da zai iya karantawa ba sai dai ya bada riwaya ko kuma ya rubuta ya bayar a karantar amma bai samu damar da zai ilimi kamar wancan da zai iya reproducing din ilimin ba shi ma wannan yana da amfanin sa kamar kace kenan koguna da rafuna da rijiyoyi suna da amfani amma amfanin su bai kai amfanin ƙasa ta noma ta abinci ba so da kaga ita ƙasar noma a amfanin ta za a iya rijiya a cikin ta za a iya yin korama kuma za a iya noma kaga amfanin ta ya dare na wancan shine kwatance na biyu shine wato ƙasa wacce take rike ruwa kwatance na uku kuma ita ce ƙasa wanda ba ta iya rike ruwa fakoce tsandauri ce ba ta iya rike ruwa ba ta iya tsirar da tsiro ba ta da wani amfani shine kamar mutumin da annabi ya ce wanda bai tsaya ya daga ido ya ma kalli abin da aka saukar ba wanda bai yi imani ba wanda kuma koda ya musulunta amma ya kasa amfanar da kansa ya kasa yi wa mutane wani amfani shine kamar mutumin da bai koyi ilimi ba ballantana ya haddace ballantana akai ga magana karantar da wannan ilimin ko aiki da shi wannan babu wani alkhairi tare da shi kamar inda ƙasa wata ke tsandauri wata take fako wata take busasshiya wanda an gama ruwan sama zai zurde ne ya tafi ba za ka komai a wajen ba kuma har da mana ta yi nisa babu abin da zai tsuro a wajen na tsuro ta riga ta lalace babu kuma inda za a tona kuma tsandauri ne ba za a gari ja a wajen ba kuma zai taru ya zama kududdufi wanda zai tara koda kwaɗi da sauro ba ba ta da wani amfani wannan ita ce tsandauri busasshiyar ƙasa matacciyar ƙasa ta yi kama da zuciyar mutumin da za a karantar da shi addini ya toshe kunnensa ya ƙi ji ko ya ji ya ƙi riƙewa ya ƙi fahimta ballantana ya yi aiki ko ya karantar wannan shine kwatance mai haɗari wanda ya shafi mutanen da suna cikin addinin musulunci amma ko babu ruwansu da katon addini kamar yadda mafi yawan mutane a yanzu suke ana karatu gashi nan ya zama arha kayan baƙi amma za ka ga duk da haka wani ya zaɓi ya ci gaba da dawwama a cikin jahilcinsa kuma ba ya jin cewa ya yi asara amma idan neman duniya ne zai tashi ya neme ta haikan ta hanyar kasuwanci ko noma ko kiwo ko karatun boko ko aikin gwamnati ko ma crypto duk zai yi amma dai ba ruwan shi da addini yanzu jama'a ku duba ku ga telegram ɗin nan telegram tuntuni malamai suke kiran mutane cewa su yi amfani da telegram babu manhaja mai daɗin sha'ani in kana neman ilimi kamar telegram dubban ɗaruruwan malamai ne a kanta da shafinansu cike da littattafai da karatuttuka da audios da videos da pdfs da makamantansu wanda kuma idan ka yi subscribing channel ɗin za ka tarar da dubbai ko ba sai ka soke a wayarka ka cika wayarka ba amma mutane suka ƙi ba ruwansu tunda ba a chatting babu wani abu da yake trending ba wata gulma babu wani open diaries ko na dan hibiscus ko wani gidan gulma a ciki duka babu malamai ne daga kuma malamai na duniya za ka same su akan telegram na makka na misra na iraki na sham da ko'ina da dukkan yarukan da kake gani ana karantawa da su amma tunda harkar crypto nan ta zo aka ce a sati daya a Najeriya nan sai da sama da mutane miliyan 6 suka kama shiga telegram wato dan duniya za su shiga amma ba dan lahirar su ba kuma ko da suka shiga babu ruwansu da channels din karatu kaga wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama shine a wayi gari mutane ya zama gabaki ɗaya rayuwarsu ka cokanta ta allaka ne da duniya ba sa tunanin lahira kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutane zama damuwar su kawai za su samu kudi kamar yake cikin hadisin Bukhari nabi yace ati alan nasi zamanu wani zamani da zai mutane ma yubalir rajulu min aina kasaba rizqa amin halali am min haram mutane ba damuwar su bane ta ya suka samu arziki halas ne ko haram ba damuwar su bane da haka zaga mutane ba su damu ba mutum ya samu kudi kawai ana mai murna yayi arziki kudin gwamnati ya sata kudin yankan kai ne kudin crypto ne kudin yaudara ne 419 kudin bashi ne da ruwa kudin abin nan ne holding ne na kayan noma sata yayi a cikin account din mutane na banki yahoo voice ne ba wanda ya damu indai ka samu kudi kawai mutumin kirki yanzu ma'aunin success a rayuwa kawai shine wai kai kudi wannan ya shafi ma yanzu har ɗan boko ma ha ana wani kira zuwa ga mutane wasu ne na katun boko bai da wani amfani inda ba za ka samu kudi ba wannan alama ce tashin alkiyama Allah ka samu gama lafiya kuma mummuna alama ce domin idan aka yi gari ga mutane tunanin su kawai kudi kawai a tunanin su shine samun kudi maza ba sa ganin wani abu da za su yi sai neman kudi mata ba sa ganin wani miji da ya isa aure shi sai mai kudi suma maza har sun kashe zuciyarsu ma suma yanzu ba sa auren kowa sai wata take da kudi to wannan yana nufin kenan mutane za su halasta wa kansu duk wata hanya ta neman kudi ba za su damu ba cewa halasci ko haram kamar yadda lokacin da aka wayi gari mutane ya zama kowa ya dauka certificate kawai shine ilimi sai mutane suka halasta wa kansu duk wata hanyar samun certificate daga nan aka fara yin miracle centers aka fara samun wasu da ake ce musu machineries aka fara duk wani nau'i na malpractice AWAEC da NECO da MBIAS da mesu na ɗayan NAPTEC da sauransu aka zo satar jarabawa ta girmama har zuwa cikin tertiary institutions jami'o'i da FCEs da COEs da polytechnics da montechnics babu inda ba a mu'amala ta sata ansa yanzu sai dai inda baka sani ba har ma ya zama akwai wasu shafuka inda ake sai da fasaha sata ansa Allah ka tsare mu me yasa wannan saboda hauka da ake wajen neman certificates ba ilimin ba to haka yanzu da hauka da ake wajen neman kudi ta sa mutane suke joining telegram ba dan Allah ba dan neman abin da ke wurin na ilimi ba shi yasa kai kokari ya kai dan uwa musulmi kar ka zama cikin mutane waɗanda ba sa daga ido su kalli haske na ilimin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi kaji dai Annabi ya ce ka masalima ba sallahu bihi min alhuda wal ilm shiriya da ilimin nan a ce kai kana cikin wadanda lam yarfa bi zalika ra'asan ba sa daga ido su kalla to wannan halaka ce wannan mummunan gwadabe ne kuma zai wuya ranar alkiyama ka iya kai labari Allah ka tsare mu wajibi ne ka tashi ka nemi ilimi akalla ilimin da ya shafi abin da yake na wajibi akan ka na addininka neman ilimin nan kuma kamar yadda muka faɗa yanzu yayi sauki ga makarantu nan na bulis ga makarantu nan masu arha ga islamiyu ga majalisi na masallaci akwai na asuba akwai na rana akwai na magariba akwai na weekend akwai na distance learning wanda za ka yi ta hanyar waɗannan hanyoyi na lantarki ga su nan hanyoyi iri daban-daban kowa ya tashi ya nemi abin da zai tsira a addininsa kamar yadda kowa yake tashi ya nemi na kansa don duniya Allah ka sa mu dace malam ya sake cewa وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر النبي صلى الله عليه وسلم يقول للي يدى أبن يكي دو دهل تندكي چكين سميدك أسا سنا نيوى ممالا ميقافر سنا تيوى الله كقافر تاو مالا وان النبي يقول حتى كيفا يدكي چكين روى wannan yana falalan malami kuma cewa malami wani mutum ne na musamman a cikin bayin Allah wanda Allah ya sa dukkanin sauran bayi suna nema masa gafarar zunubansa yana raye ko ya mutu ba za su fasa ba saboda ya ku mutanen wannan zamani waɗanda kuka mai da malamai karan bara yanzu malamai sun zama abin tausayi a cikin duniyar da jahilai suke da ta cewa Allah jahilai suke su ji cewa wani malami ya faɗi wani abin da ba haka ransu yake so ba ba damuwar su ne abin ya zama daidai ko ba daidai ba haka za a taru a dinga mishi rubdugu a dinga mishi isgili a dinga ƙaryata shi tunda ƴan kungiyar da ba tashi ne kadai ba suke karanta shi yanzu kuma da ƴan kungiyar shi da malamin izala ya fada abinda ɗan dariƙa ba sa so su zage shi haka aka san haka yanzu ko ƴan kungiyar ku za su fara zagin ka ƴan masallacin ku masu sauraron irin ka su za su fara aibata malami da zaran ya ambaci wata magana ko da daidai ce ballantana kuma ta tabbata kuskure waɗannan mutane ne wanda ba su da daraja ba su san kuma mutuncin mutane masu mutunci ba ba su san kuma wazifar da Allah ya daura wa malamai na bayyana wa mutane gaskiya amma kuma kana ganin tunda da ya faɗa abin da ba haka ranka yake so ba to ya bata ma rai ya cutar da kai ko ba za ka yi hakuri ba kai Allah ya isa kai sharri kai kage a maida abin zolaya a maida shi karan bara wanda wannan har yasa wasu malamai da dama sun zabi su shiru su kyale mutane akan jahilcin su su kyale mutane akan barnar su da bata su wanda kaga wannan bala'i ne yanzu mu ƙara kwatance da maganar cryptocurrency din tunda shine yake trending ɗan crypto ba sa so su ji malami ya ce ba kyau ba damuwar su bane abin da yake fada daidai ne ko ba daidai bane akan hujja yake ko ba akan hujja ba ko za a ce jahili ne ba kauye ne bai san abin da yake yi ba bai san me kriptan ba kuma su ba san kriptan ba su waka maka ba suke amma in dai wanda zai ce daidai ne ku ci gaba da yi ko da ba malami bane wanda yake ya kai a kira shi malami koda ba magana yake ta ilimi ba koda irin su ne akan jahilci yake koda a ce wani rabin ilimi ya amfani da shi ya faɗi magana to alhamdulillah wannan shine dan malikin malamai shine dan masanin malamai shine sadonan malamai shi za a yi hailing a ce ai ya sa abin da yake ai akwai wani malami ya gama warware matsala saboda me ya faɗi sarran su kaga wannan ba gaskiya suke nema ba yanzu ba ana cewa ya halatta ko bai halatta bane amma kuma mutane sarran su zaka faɗa shine abin da suke so to kuma akan wannan za ka yi kiyasin duk wata matsala sabuwa da ƴan mai sunan shi free order da ƴan mai sunan ɗayan ma akwai rairan waɗannan abubuwan dama da ake yanzu duk abin da suke son za su maka fatawa ka faɗa musu sarran su ya dace da sarran su in ya dace da sarran su to kai malami kai ka san abin da yake kake kaga wannan shine irin na yahudawa yanzu nan suka ce khairuna wa ibn khairina ana juya suka ce sharruna wa ibn sharrina daka jama'a mu gane malamai kar mu mai da su karan bara na bakin mu wata mata mai hankali ta taɓa faɗin wata magana da na rike take cewa ita abin da yasa ba ta zagin malamai ko ta ji ana zagin su da gaske suna faɗan abin da tana ganin ba haka bane tunda ɗan boko ce tace akwai abin da malamai za su fara ga bai dace ba amma sai na tuna tace sai na tuna cewa su Allah ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa idan Allah ya shiryatar da mutum ɗaya ta hannunka sai Allah ya baka abin da yafi duniya da abin da ke cikin ta tace to hala ya shiryatar da mutane bai san su ba bai san iyakacin su ba wannan kuskuren da ya kwaya ɗaya Allah ya shigar da shi ya narke shi a cikin ayyukan shi na lada tace ni kuma yanzu zan kama zagin sa dan ladan da nake da shi kuma a diba a ƙara mai shi Allah ya bashi lasisin ya faɗa in yayi daidai ya samu lada biyu in ya kuskure a bashi lada ɗaya kai kuma wanda ba ka lasisin cewa ka ci gaba da zargin mutane kana cin mutuncin su cewa za a yafe maka hakokin su ne kake dauka to zaka zama mu kiyayi mai da malamai karan bara yanzu a Najeriya din nan babu wani malami da ya saura yana raye ko ya mutu dattijo ne ko matashi a kowace kungiya yake babu wani malami da ya saura za a ce mutuncin shi abin kiyayewa ne in kaga an kiyaye mutuncin sa to kai bai tabo wato gaugau wawaye da karabuti da ya ayyuhan nasu da ke kan Facebook da Twitter da Instagram da makamantansu bai taɓo su bane kawai yana taɓo su to za a wuna ana saukale a kansa wani sai a yi sati ma ana saukale a kansa yanzu ma ku duba ku ga irin cin mutuncin da aka dinga yin Professor Isa Alfantani lokacin da suke gwamnati shekaru hudu nan da yayi ko kace shekaru takwas da yayi akan gwamnati me mutane ba su faɗa akan shi ba har ya zama kamar shi ne shugaban ƙasa duk laifin da aka yi a gwamnati kawai laifin shi ne a ce ya ki gawa Buhari gaskiya ai bai kyauta ba ai kaza kaza sai abu ya faru da ya shafi Ministry of Defense sai a ce laifin fanta mu ne, ya shafi Ministry of Agriculture laifin fanta mu ne, ya shafi Ministry of Economics laifin fanta mu ne, shi Ministry of Digital Economy and waye sunan din ma and communication ko communication and digital economy ai ya kamata ya zama abin da shan ma'aikatar shi shine abin da za a zarge shi akai, amma duk abin da ya faru an yi kidnapping laifin fanta mu ne, bai gaya ba har gaskiya ba, an yi tsadar man fetur laifin fanta mu ne, an yi ankon ma'aikata laifin fanta mu ne, Buhari alƙawari bai cika ba laifin haka ya ta fama da wannan abu, dan dai ba mutum ne da yake da kau da kai inda wani dan masifan ne wallahi sai an ji bakin shi da yawa, amma ya kau da kai tsawon shagar nan, yanzu in aka ce wani ya faɗi sunan Minister of ne suna abun ba communication digital economy wallahi ma da nake magana ba san sunan shi ba, na rinji Allah ba san sunan shi ba ni ma na hala akwai wanda suke up to date da za su iya gaya mana sunan shi ko, kuma ina tabbatar da mutanen garin su ba sa mai wannan zargin da mu muke dinga yau fanta mi haka akai ake wa malamai yi bai aiki bai ma yi ma ba wanda yake jin labarin ma abin da yake wajen gida kawai zaune yake kawai yana shan shayi shi yana a san dividend din shi kawai, ta haka za ka ga ake yi malamai yanzu ji Malam Idris Abdulaziz na Bauchi irin da mutane suka matsa mai lamba duk abin da ya faɗa sai ka ji ana ta tsine mai ana ta mai mummunan magana jama'a, malami ne na Allah amma haka mutane suke yi mishi har su kure shi shi ma mai musu jibi, malami ne saukin mu'amala irin Yusuf Malam Ahmad Yusuf Guruntum amma shi ba a kyale shi, dattijo mai shekaru irin ɗayar Bauchi wanda ya kaka da wani jahilin ba sa kyale shi ko da ya faɗo taka to bara ku bar malamai ɗan uwan shi su mai da martani, amma sai ga wani jahili wani wanda ɗan jika ne a wurinsa ya hau kansa, dattijon malami da shekara da ya mutu shekaru da dama irin Abubakar Gumi jahilai ba su kyale shi ba, mutanen da suka mutu nan kusa irin su Malam Albani su Malam Ja'far su Malam Ahmad Bamba na BUK da ire-irensu Allah ya gafarta musu gaba daya, jahilai ba su kyale su ba, malami mai farin gemu irin Professor Mansur Sokoto wanda aka ce a girma furfura jahilai ba su kyale shi ba jama'a, jahilai da wanda ruwan ilimi ya buge su ba jahilai ba su ba malamai ba, za ka iya ganin su sun dira kanshi suna ta sukarsa dan kawai ya faɗi wata magana wadda ba haka suke so ba jama'a, wasu irin al'umma ce mu, wasu irin al'umma ce mu da mu san ciwon kanmu ba, ba mu san girman dattawa ba, ba mu san girman masu ilimi ba jama'a, yan boko sai su fito su yi magana yan uwansu yan boko ba sa musu wannan hujumin da yake musu, in ma har za a mai musu da martani za a samu wani irin su ne sa'ansu da irin language da ya dace ya fito ya magana, amma mu sai malami ya yi magana wani wanda bai iya izu biyu ba, wani wanda ba zai iya karanta baki mara wasali layi biyar lafiya lau ba, sai shi ma ya kafa kyamarar shi ya zagi malamin nan, kuma shikenan tunda ƙasarmu an bude ta babu doka babu wani abu da ke kiyaye mutunci masu mutunci shikenan ya ci banza, sai dai in a lahira jama'a wannan ba daidai bane, mu ci tsoron Allah mu daina wannan abu, wallahi tallahi za mu amsoshi akan irin wannan katubar da muke ranar alkiyama, duk wanda yake ta wallahi ya san cewa mutuncin waɗannan malaman da yake kamawa wallahi bai ci banza ba, kuma bai da ahaliya bai da cancanta bai da ƴancin yayi wannan abin da yake, fasikanci ne yake da bakinsa da datarsa da wayarsa, wallahi jama'a mu ji tsoron Allah mu kiyaye mutuncin malamai. Al-Imamu Ibn Asakir yana cewa mutun namun malamai guba ce, kuma an tabbatar da sakamakon masu cin shi shine halaka, su jama'a dole ga jama'a mu girmama malamanmu dattawansu da matasansu waɗanda ba dare ba rana ba su da aiki in ba kokarin karantar da mu, in ba a Najeriya ba ina ne ake da irin wannan kaukaba ta malamai independent wanda ba wanda yake taimaka musu a ƙasar Makka da Misra da Iraki kai da nan ma Niger, malamai suna da mutunci a idon gwamnati, gwamnati tana ba su incentive tana ba su palliative akwai da ake saka musu albashi, in za a ƙasar Saudiya duk mutum da ya dace alkur'ani in dai an yi rijistar shi a hukuma ko take wannan rijistar cewa zai karantar ko da a masallaci ne kankani na anguwarsu yana da albashin da ya ishe shi ya rayu, kawai za a ce yaran anguwa ka ci gaba da hadasin su alkur'ani duk wata zai ji albashin shi, akwai su ababai da dinga duba shi da sauransu, ban san kuma ce an baka limanci ko karantarwa ko aiki a wata makaranta ko ba da fatawa ko ɗaura aure ko makamantan haka duk wannan ayyuka na limamai aka baka su za baka abin da zai ishe ka rayuwa baka bukatar sai wani kai wani aiki mu ko yanzu malami akwai mai yan ataba akwai mai tuka keke nafe akwai malami ya dan crypto akwai malamai lecturerori akwai ma'aikatan asibiti akwai yan kasuwa akwai manoma akwai yan zauna gari banza ma da ba su da aikin duk a cikin malamai a wannan abin da yake samu zai ci da iyalansa a cikin da dauka ya sayi littafi a cikin da dauka ya biya kudin makaranta wa yayan shi a cikin da dauka ya sayi data ya sayi waya yayi karatu yayi nazari yayi bincike yayi karantar jahili kawai ce ƙarya ne malaman nan ba su jin tsoron Allah to ya ake so yayi kenan jahili kawai ya saba ki a cikin abin da ba nashi ba a cikin harkar da ba tashi ba to jama'a tunda ba gwamnati take hana mu hana kanmu mu tsoron Allah mu hana kanmu dan in gwamnati bata hana mu ba anan duniya Allah zai yi sakamako a lahira kuma daukakkiya ce muke daukawa kanmu Allah ka tsare mana mutunci mu da malaman mu da iyayen mu da sauran mutanen kirki malam ya sake cewa wa nabi katada to kaga hatta kifaye a cikin kogi a cikin rafi suna yi wa malamai addu'a suna nema musu gafara malamai suka ce an kawo wannan ne dan saboda an ce wa man fil ardi dan a gane cewa wa man fil ardi hadda na kasar ruwa sai aka ambaci wata dabba a kasar ruwa ita ce kifi wa nabi katada daga Abu Qatada ta kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace khairu ma yukhallifu ar-rajul min ba'dihi thalathu mafi alkhairin abinda mutun zai bari a baya in ya mutu ya bari ya zama mishi baya yace ta alkhairi to abu uku ne waladun salihun yad'u la da nagari da zai dinga maka addu'a wa sadaqatun tajri yablughu ajruha ko sadaka mai gudana wadda ladanta zai ci gaba da kaiwa gare shi wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi da kuma ilmin da za a dinga aiki da shi a bayan sa wadannan sune abinda in ka bari ka ba alheri baza baza ba yawan gidaje ko kudade a account ko kaddarori ko yawan certificates ko yawan mukamai da ka rike ko yawan lambobin yabo da aka baka ga sunan placards ba adadi ko yawan aninai a matsayin ka na soja duk wannan in ka bar shi a duniya ba wanda zai amfana kuma kai ba zai amfane ka can lahira ba certificate da muke da su na makaranta in ka mutu ba wanda zai amfane da shi lambobin yabo a ce an baka lamba kaza an baka kaza an baka man of the year kaza of kaza duk wannan lambun ba wani amfani da zai maka kudare da ka bari ba amfani da zai maka masu gado za su rabe su haka gidaje haka gonaki da sauransu me zai amfane ka na farko shine da nagari wanda zai dinga maka addu'a da nagari kai ne zaka tarbiya sai zama nagari to kuma nan zaka nuna zaka gane falalar yawan yaya so dan danka guda ɗaya ne shi kare zai maka addu'a kaga addu'a da zaka samu ba ta ɗaya da mai yaya 40 ba shi ko zai dinga jin addu'a ne ta sama ta ƙasa inda ka san ana ruwan dufana amma fa sai ka musu tarbiya sun zama mutanen kirki shine manzo Allah sai sai yake ba da labarin cewa wasu mutane ranar alkiyama za su zo su ga kayan ladan su himi guda sai su je su ce malaiku gaskiya mu fa ladan mu bai kai haka ba ya kai wannan yawan ba za su yi shiru ne su dauka kawai yadda in ka akai maka alat na kuskure za ka yi kamar baka sani ba kawai ka ci gaba da kashewa wani mai bazai transfer su ba za su yi haka ba za su je su tambaye malaiku sai Allah ya ce a gaya musu wannan addu'a ce da ƴaƴansu suka dinga yi musu a duniya bayan wucewarsu da kuma kamasho na aikin alkhairin da ƴaƴansu suka dinga yi saboda babu wanda ya more kamar wanda ya haifi ƴaƴa ya musu tarbiya suka zama mutanen kirki ya mutu ya bar su a bayan shi kullun suna mai addu'a suna cewa wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji kan babana da mamana kamar yadda suka ji kaina ina yaro saboda kakka yadda wani ya sa maka aqida cewa kar ka haihu kar ka yi da wannan zancen banzan ka haifa amma kuma ka tashi kai kwazo kai musu tarbiya kar kuma ka haifa ka bar su saka kai haka kamar ƴaƴan kaji nan kuma za su zaka ja kanka matsala ka jawo sauran duniya ba matsala na biyu da gaskiya abin da zai maka amfani shine sadaka mai gudana shine ka gina masallaci ka bar shi ga Allah ga al'umma kai rijiya ta burtsatse ku da gargajiya ka sa a gyara hanya ka gina makaranta kai duk wani abu da yadda al'umma za su amfana ka sa abu ga wani littafi ka raba shi ka raba alqur'ani ka bar gadan wani abu na amfani ga al'umma wannan shi ma matukar al'umma na ci gaba da amfanuwa da wannan abun matukar ladanka na ci gaba da wanzuwa za kai ta jin alat ba ji ba gani duk wanda ya gina masallaci to ya gama samun lada duk wanda ya gina makaranta dan karantar da alqur'ani ko sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko makamancin sa to indai Allah ya karba wannan aikin to shi ai ya riga ya gama morewa dan haka za a ci gaba da samun wannan ladan ba ji ba gani kisa yana da kyau a ci gaba da yi mutane nasiha da wa'azi dan raya sunnar waqafi a cikin musulmi domin wata al'ada ce tsohuwa tun zamanin annabi da sahabbai ake yin ta musulmi basu kushe ba suna yin ta kasashe da yawa kuma har yanzu akwai su suna nan auqafu sanannu a kasashen Saudi Arabia da Misra da makamantansu in ka je Madina za a nuna maka gonar Abu Ayyub al-Ansari gonar Sayyidina Umar gonar Sayyidina Usman da sauransu waqafin Sayyidina Usman yanzu an ce an juya shi ma zuwa wasu kamfanoni ne ana ci gaba da warasa tunda suka mutu hayo suke cin wannan riba kaga saboda aka yasa babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samun lada saboda shi kuma shi yay wannan na uku shine mene wa ilmun yu'malu bihi min ba'di annabi shine mafi girman wanda ya ba ilimin da yake amfani da shi domin duka ilimin nashi da Qur'ani da hadisin kowa zuwa yake tso sana a cikin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya fi kowa samun lada sallallahu alaihi wasallam to kai ma ka shiga cikin tawagar wanda zaka bar wani ilimi da ake amfanuwa da shi ta hanyar karantawa ko rubutu ko duk wani abu na ilimi da za a ci gaba da amfana da shi shi yasa su ma malamai suke ci gaba da samun wannan manfa'a in zaka ga baya ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malamai su suke samun wannan daraja sai kaga cewa baka jin dadi in ka ambaci Imam Malik Sayyid ibn al-Musayyib Imam al-Bukhari Ahmad ibn Hanbal har zuwa nan kusa Abubakar Gumi Malam Albani Malam Ja'far Dr. Ahmad Biwike duk wanda ka ambata tun daga malam farko har wanda ka sani a yanzu sai ka ji sai ka ce Allah ya gafarta musu wannan da aka ta ishe su yayin da ku duk sauran mutane babu ma wanda yake ambatan su wani ma ya mutu mako guda ma ba a ma san ya mutu ba kwanan nan ya mutu iyayen angosu ma ba su sani ba irin haka wannan yana ba su falalar a ci gaba da ambatan su a ci gaba da karanta ilimin su ana amfanuwa da su si Imam An-Nawawi yanzu wasu yaradan da suke samu si Ibn Hajar si Ibn Taymiyyah su sa Imam Shafi'i su Al-Qadi Abubakar Ibn Al-Arabi su Abubakar Mahmud Gumi duk wani malami da ya rubuta littafi ya bassa za a ci gaba da amfanuwa da shi haka duk wani malami a zamanin nan wanda ainihin wato ya zo da yayi kokari ga musawara